'yan ƙasa da hukuma.
Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci.
Masare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Maganan gaskiya gwamnatin Niger ta rike mu sosai. Daga baya kungiyoyi suka daina ba mu tallafi, yunwa ya shiga, yara suka dinga rashin lafiya, sai sa muka yanke hukunci mu zo Maiduguri.
Ina tafiya kasuwa na in samu kuɗi na surfe, in babu kuma yanzu zan kwana da yunwa, ina cikin damuwa.
Mun zo daga Difa, rashin abinci ne ya kawo mu. Mun zo nan mun bar 'yan uwanmu da dama, fatan mu gwamnati ta ba mu tallafi.
Wasu daga cikin 'yan gudun hijira da suka baro Difa ta jamhuriyar Niger zuwa birnin Maiduguri kenan tun bayan matakin hukumomin kasar na dakatar da ayyukan kungiyoyin tallafi a kasar ta jamhuriyar Niger. A dakace mu
Afirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa, rikici duka suke jawowa, kuma ta shi hana su da gaggawa. Afirka mutum ne ƴantacci, hanshaƙi kuma ingantacci, mai ƙarfi ga shi amintacci, da basira ilmi tatacci, da fari da baki ne ji ko na mace.
Madalla, masu ware, har yanzu muna kan batun nan na 'yan gudun hijira a sansanoninsu daban-daban a garin Difa na jamhuriyar Nijar. Fiye da shekaru 10 kenan birnin na Difa ke ɗaukar baƙuncin dubban 'yan gudun hijira da mayaƙan Boko Haram suka tarwatsa, kuma galibinsu 'yan jihar Barna a Najeriya. Sai dai matakin baya-bayan nan na hukumomin jamhuriyar Nijar na katse aikace-aikacen jin ƙai da wasu ƙungiyoyin agaji ke yi ga waɗancan dubban mutane ya ƙara jefa 'yan gudun hijirar cikin mummunan yanayi. Inda har ma wasu daga cikinsu suke kira ko suka yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta jihar Borno su taimaka su dawo da su gida, kuma a ba su tsaro a gidaje da gonakinsu domin su ci gaba da rayuwarsu ta kiwo da noma da kuma kamun kifi, kamar yadda kuka ji a shirinmu na makon jiya.
Muna fatan gwamnati ya maida mu garuruwanmu, kuma a ba mu tsaro, iya tsaro.
Kuma sai mu 'yan gudun hijira, da gwamnati zai ba mu tsaro, mu koma mu je mu yi noma da ciwo da kama kifi, da gwamnati ta yi mana daidai.
Muna kira wa gwamnatoci na ƙasashen zagiyar tafkin Chad su haɗa kai dan Allah dan Annabi, su gyara mana yankunanmu domin al'umma su koma guraren da suka fito, kowa ya samu sa'ida.
To ga alama yanayin matsin rayuwa da ya tsaurara ga 'yan gudun hijirar a can Difa ta jamhuriyar Nijar ɗin ya sanya wasu daga cikinsu sun fara dawowa Borno tun ma kafin mahukuntan jihar su ba su tabbacin tsaro a ƙauyuka da gonakinsu kamar yadda suka nema a baya.
Assalamu alaikum, suna na Ahmed, shekarar mu 5 a Niger. Ana ba mu tallafi da yanzu kuma ba a wa mu, sai yasa muka zo Maiduguri. Mun zo Maiduguri ma har yanzu ba tallafi.
Lokacin da kuna Niger din kamar su me da me ake ba ku?
Ana ba mu shinkafa, spaghetti, man girki da gawayi.
To daga baya an zo an daina ba ku, me ya faru? An gaya muku ne dalili?
A'a, maganan gaskiya gwamnatin Niger ta rike mu sosai. Daga baya kungiyoyi suka daina ba mu tallafi, yunwa ya shiga, yara suka dinga rashin lafiya, sai yasa muka yanke hukunci mu zo Maiduguri. Daga Niger zuwa Maiduguri ma mun sha wahala sosai, sai da muka samu bashi da ɗan taimako da karuka. Akwai kayayyaki kamar sange, bargo, duk mun siyar. Yanzu haka muna gida, tamu gwamnati ta waiwaye mu, 'yan uwanmu duk suna can ba halin zuwa. Yanzu haka fili aka ba mu, mun ɗan yi rumfa muna zama. Fatan mu ne gwamnati muna roƙo ta ba mu tallafi.
Assalamu alaikum, ni hijira ne, amma kuma Allah ya gawo ni. Tunda na zo ba abin da na samu, ina son tallafi. Yanzu yaran da suke rike da ni, alhamdulillah, ba na sa na mu tallafi. Ina tafiya kasuwa na in samu kuɗi na surfe, in babu kuma yanzu zan kwana da yunwa, ina cikin damuwa.
Sunana Musa, mun zo daga Difa, rashin abinci ne ya kawo mu. Mun zo nan mun bar 'yan uwanmu da dama, fatan mu gwamnati ta ba mu tallafi.
Hakan daina zuwa ne a daidai lokacin da wasu daga cikin kungiyoyi da gidauniyoyin ba da tallafi na cikin gida ke bayyana aniyarsu ta faɗaɗa ayyukansu na jin ƙai ga waɗannan 'yan gudun hijira, gabanin ma gwamnatin ta jihar Borno ko kuma gwamnatin Najeriya ta sama musu makoma ta dindindin. A Alhaji Adamu Bukari shine shugaban kungiyar Adams Foundation na cewa
idan yarinmu ta Adams Foundation tana bada tallafi mukan je kam muna bada labinmu da gudunmuwar mu musamman ma a bangaren wajen bada ɗan abinci da yan akwai mutanen Borno asali a sunanan Difa a Niger sun kai akalla shekara 10 a kasuwar Difa to akwai a kungiyoyin NGO to wannan NGO dinnan sun zo sun rike ba su tallafi a can Niger to suna cikin wani hali na damuwa din akwai a yan hijira akalla mutum 8000 suna can a Niger to idan gwamnatin Nigeria ko gwamnatin jihar Borno ta zo da su gida insha Allah gidauniyarmu ba za ta yi kasa a gwiwa ba za mu bada tallafin mu masu ba in dai sun zo mu ma za mu sake fadada bada tallafin mu ga wayannan mutane insha Allah
duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da wadansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka
amma shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Borno Alhaji Ali Abdullahi ya ce gwamnatin Borno na daukar matakai dangane da wannan batu
ai duk wanda yake nan dai ya san irin rawar da gwamnatin Borno ke takawa wajen yan gudun hijira da abin a Niger din ma ai gwamnatin Borno yana zuwa ya ba su abinci har a cikin Niger
a cikin kasar Niger
har a kasar Niger gwamnatin Borno suna zuwa su ba su abinci ba su daya ba su ne ma na ji ya kai su uku su hudu mun kai abinci mun ba yan Borno suke kan yawanci mutane abadan ne ba su abinci ne sheshe ana ba su shinkafa ana ba su masara ana ba su mai ana ba su taburma ana ba su katifa ana ba su burgo duk kayan atamfa duk nan dai na ba su wannan abu
zuwa yanzu ba ku da wani masaniya akan ko akwai yuwan dawowa da su zuwa gidanan Borno
ai su mutanen Borno suke can yawanci mutane malam fatori ne kuma gwamnatin Borno yana kan kokarin shi yanzu an gina gidaje a wajen yanzu haka da muke magana gwamnatin Borno ya cire kudi ana gyara hanya tsakanin Oso da malam fatori ana kan yanzu haka gwamnatin Borno ya cire kudi ana gyaran gada a wurin saboda a samu ana isan su yadda ya kamata tun koma ai ka san abin da yasa suka tashi ma su kara koma din ambaliya da aka samu
wajen da
aka bugo gwamnatin Borno ta mayar da su a gina musu temporary shelters kuma ana gyara gidajen su karin da ya wuce nan an samu ambaliya yadda ya kamata shi na abin da yasa su gwamnatin su kara koma cikin Niger a Boso da sauran garin kuturu da su waiwa insha Allah gwamnatin Borno bai ta niyya ta bar kowa yanzu haka mun dawo da yan Borno suke cadi 7800 da wani abu mun dawo da su kuma duk an mayar da su kasan kuka kuma kowa an bashi abin da zai rike kanshi da kudi naira 200,000
masu fare karshen shirin yan kasa da hukuma ne kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Ibrahim Mustafa Muhammad Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu sai za a ido a wajen damu me ya ce ni tabidar ilmu shine manufar mulkin kanmu.